monde chargé, bras défoncés, tout ce que représente un danger pour la France a quitté, passé à Niamey, 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 Niamey.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lado ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 2 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Gwajin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Sannan kuma hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan ɓarkewar annobar, wata alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaɗuwa. Masu haɗa kura a Rasha sun amince a yi wa ƙungiyar tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ta yadda shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036.
Kanin labaran duniyar kenan. To bayan da hukumar da ke kayyade farashin albarkatun man fetur a Najeriya ta PPPRA ta ba da shawarar a ƙara farashin man fetur a ƙasar, masu ba da tsakiya harkar ta man fetur sun fara tsokaci kan wannan lamari.
Idan aka yi ƙarin mai irin haka, dole ne ɗan kasuwa sai ya tanadi wasu kuɗi kamin ya je ya zo da wani mai. Sa'annan kuma za a samu raguwar ciniki saboda mutane suna cikin wani hali.
Sannan za ku ji cewa a jihar Sokoto al'ummar yankin karamar hukumar Sabon Birni da ke fama da hararen 'yan bindiga ta nuna fargabarta kan yiwuwar samun sabbin hare-hare, za ku ji dalilinta. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumar zaben ƙasar ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu game da tsaikon da ake fuskanta wajen soma rijistar 'yan ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare.
Don ku ba wani ba surkulla ba ne ba, ba wani ba cuwa-cuwa ba ne muke so mu yi, a'a kayan aikin mu suna nan a aje, mutanen da zamu aika suna nan.
Ku za a ji ƙarin bayani kan duk waɗannan rahotanni. Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdul za ta gabatar. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Gwajin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Kamfanin Pfizer da ke Amurka da kamfanin Biotech na Jamus sun haɗa hannu domin yin aiki da suka yi wa lakabi da suna Project Lightspeed, wanda babban burin shine samar da rigakafin cutar COVID-19. A jiya Laraba, duka kamfanonin biyu suka sanar da samun kyakkyawan sakamakon bayanai daga rigakafi mafi ƙarfi cikin guda huɗu da suke aiki a kai, wato BNT62B1, wanda ta yiwu ya zama rigakafin cutar. Wata ɗaya bayan da aka ba su rigakafin, waɗanda ake gwajin maganin a kansu, jikinsu ya gina garkuwa mai ƙarfi a kan coronavirus daidai kai koma fiye da garkuwar da ke cikin jikin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan ɓarkewar annobar, wata alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaɗuwa. Kashi 60 cikin 100 na dukkan waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa yanzu a watan da ya gabata aka samu rahoton su, a cewar shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a wajen wani zaman tattaunawar da suka saba yi a Geneva. Tedros ya ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar sun haura 160 a kowace rana a cikin makon da ya gabata, abin da ya zaburar da shi tunatar da ƙasashen duniya cewa babban muhimmin mataki shine abin da yafi dacewa wajen daƙile yaduwar cutar. Babban jami'in na hukumar WHO ya ce kasashen da suka sanya matakai da dama na shawo kan cutar, ciki har da gano waɗanda suka yi mu'amala da masu cutar tare da killace su da sanya takunkumin rufe hanci da baki, sun daƙile yaduwar cutar sun kuma ceci rayuka. Masu kada kuri'a a Rasha sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta yadda shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036. Amma zaben jin ra'ayoyi da aka kwashe tsawon mako guda ana yi, wanda aka kammala jiya Laraba, na cike da rahotanni an matsa wa masu kada kuri'ar lamba da kuma wasu kurakurai. Yayin da aka kirga kuri'un daga gundumomi kashi 3/4, masu kada kuri'un kashi 77.6 cikin 100 ne suka amince a yi kwaskwarima a gundan tsarin mulkin, a cewar jami'an zaɓe. Wani gagarumin kamfen na farfaganda da aka yi da kuma gazawar da 'yan adawa suka yi wajen haɗa kai sun ƙalubalanci ƙudurin ya taimaka wa Putin samun sakamakon da yake buƙata. Amma ta yi sakamakon ya zama ƙalubale ga mukamin nasa daga ƙarshe, saboda hanyoyin da aka yi amfani da su wajen bunƙasa zaben jin ra'ayoyin. Kwaskwarimar da za ta ba Putin dama ya sake neman wa'adin shugabanci na shekara 6/2 a shekarar 2024 da 2030 na daga cikin canje-canjen da za a yi a kundin, da kuma haramta auren jinsi ɗaya, da ambatar yin imani ga Allah a matsayin wani muhimmin abu, da kuma sanya dokokin Rasha gaban abubuwa da ƙasa da ƙasa suka ɗauka da muhimmanci.
Gaida Hadiza Kyari, wacce nan ba da jimawa ba za ta sake waiwayarmu domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda bayan da hukumar da ke ƙayyade farashin albarkatun man fetur, wato PPPRA, ta ba da shawarar a ƙara farashin man fetur a ƙasar, masu ruwa da tsakiya harkar ta man fetur a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan lamari. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
Ana wata ga wata a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke kokawa da tsananin rayuwa a sanadiyar cutar coronavirus, alamun ƙarin kuɗin man fetur ya bayyana daga hukumar ƙayyade farashin albarkatun man fetur PPPRA. A wata sanarwa da ta bayar ga masu hada-hadar sayar da mai a ƙasar, hukumar ta ba da shawarar a sayar da man fetur a tsakanin naira 140.80 ko naira 143.80, bayan da ta yi nazari akan hidindimun da ke cikin kasuwar sayar da man. Amma kuma ga mataimakin shugaban kungiyar masu sayar da man fetur ta ƙasa, Ipman Abubakar mai gandi ɗakin gari, ya ce wannan mataki ya saba wa lokaci.
Gaskiya wannan ƙari da aka yi na mai ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan, domin idan aka yi ƙarin mai irin haka, dole ne ɗan kasuwa sai ya tanadi wasu kuɗi kamin ya je ya zo da wani mai, sa'annan kuma za a samu ragowar ciniki saboda mutane suna cikin wani hali. Amma ba abin da za mu ce, sai mu ce Allah ya sa shi ne mafi alheri a gare mu da kuma jama'an da za su zo su sayi mai a wurarenmu.
Hukumar ƙayyade farashin dai ta yi la'akari ne da hidindimu da suka haɗa da kuɗin dako na jiragen ruwa da na mota da kuma alawus-alawus da ƙananan kashe-kashen kuɗaɗe da ake yi domin samar da man ga jama'ar ƙasa. Amma ga tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa, Comrade Isa Tijjani, ya ce dama abin duk yaudara ce.
Dama abin da su suke tunani shine suna son su yi amfani da wannan cuta ta corona su ce ai gwamnati ta janye hannunta daga mai, ai har ma sun faɗa cewar ba za su sake cewa komai ba. To sun ga abun ba zai yiwu ba. Mu dama mun samu su ido ne mu ga to bari ta wace hanya gwamnatin za ta janye hannunta ta ce babu ruwanta da zancen kuɗin mai, don na san ba zai yiwu ba, abu ne mai yiwuwa ba. Abin da bakin cikin shi ne cewar ana yin wannan abun gaba ɗaya a gaban shugaba Muhammadu Buhari, wanda muke ganin cewar ya kamata yana da ilimi da sanayya akan waɗannan abubuwa.
Abin jira a gani shi ne ko za a amince da shawarar a yi ƙarin ko akasin haka a daidai lokacin da farashin mai ke kwangaba kwambaya a kasuwar duniya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Madina, yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Haɗakar dakarun sojojin da Saudiya ke jagoranta ta fara ƙaddamar da hare-hare kan 'yan Houthi da ke Yemen, bayan da suka zafafa kai hare-hare tsallakan iyaka na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki akan Saudiya, a cewar gidan talabijin din Saudiya a jiya Laraba. A Yemen kuma gidan talabijin din Al-Masira na Houthi ya bada rahoton an kai hare-hare ta sama akan Sana'a, babban birnin kasar, da lardunan Marib, Al-Juf, Al-Baida, Hajja da Sada tsawon yinin jiya har zuwa cikin dare. Mazaunan birnin Sana'a sun bayyana hare-haren ta sama a matsayin na tada hankali. Gidan talabijin din ya kuma ce mutane da yawa sun jikata a wurin da yammacin jiya Laraba. Hadakar dakarun kasashen da suka hada da Saudiya da na hadaddiyar daular Larabawa da kasashen yammacin duniya ke goyen baya sun sha fafatawa da mayakan Houthi da ke alaka da Iran tsawon shekaru biyar. A baya hadakar dakarun ta ce za a yi tare manema labarai game da hare-haren da aka kaddamar da zimmar karya lagwan mayakan na Houthi. In ji tashar Al-Akbaraya na gidan talabijin din Al-Arabiya na Saudiya. A jiya Laraba ne shugaban Algeria Abdulmajid Tabun ya fada sanarwar yin afuwa ga wasu masu zanga-zanga adawa da suka hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban kasar Abdulaziz Bouteflika a bara, a cewar fadar shugaban kasar. Tabun, wanda aka zaba a watan Disamban da ya gabata, ya riga ya roki masu zanga-zanga da su zaɓi hanyar hawa teburin sulhu, kuma ya alƙawarin ɗaukar matakan biyan buƙatunsu don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar da ke memba a ƙungiyar ƙasashen OPEC da ke fidda man fetur da gas zuwa ƙasashen ƙetare. Ya kuma rubuta ƙudurin yin canje-canje a kundin tsarin mulkin ƙasar don inganta 'yancin jama'a da kuma baiwa 'yan majalisar dokokin ƙasar damar taka rawa sosai. Za a yi zaben jin ra'ayoyin jama'a game da canje-canjen kundin nan gaba a cikin wannan shekarar. Afuwar wacce za ta zo a lokacin da Algeria ta cika shekara 58 da samun 'yancin kanta ta hada da wasu masu fafutuka su shida da aka yankewa hukuncin zaman gidan yari saboda laifukan da suka hada da yi wa haɗin kan ƙasar zangon ƙasa. Sauran 'yan ƙungiyar masu zanga-zangar da yawa da ake kira Hirak har yanzu suna tsare.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka sake komawa Najeriya, al'ummar wasu yankunan karamar hukumar sabon birni da ke jihar Sokoto sun ce sun shiga yanayi na zaman ɗarɗar dangane da yiwuwar sake samun sabbin hare-hare saboda dakatar da farmakin da suka ce sojoji suke kaiwa a dazukan yankin. Sai dai rundunar sojin Najeriya ta nemi jama'ar yankin da su kwantar da hankulansu, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Muhammad Nasir ya yi koma mana daga Sokoto.
Biyowa bayan lugudan wuta da sojojin saman Najeriya suka yi a makon da ya gabata a ɗaya daga cikin dazuzzukan sabon birni, inda aka yi amanar cewa yana ɗaya daga cikin maɓoyar 'yan ta'adda, mutanen ƙauyukan da ke kusa da wurin ta bakin wakilin su a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Honorable Aminu Boza, sun nuna fargaba abin da kan iya faruwa da yake akwai dazuzzuka da harin bai kai ba.
Yanzu haka mutanenmu kowane yanzu haka hannunsu a gaba yake, ko yaushe suna iya shigo magaruruwan nan kuma su halaka su. Saboda haka muka kira ga gwamnati tun yanzu don Allah a yi gaggado kan mana mataki.
Sai dai komandan mayakan sama na rundunar da ke nan Sokoto, Group Captain Garba Bello, a lokacin da rundunar ta kai aikin agajin kula da kiwon lafiyar al'umma a karamar hukumar mulki ta Isa wadda tana ɗaya daga cikin yankunan da suka fuskanci hare-haren 'yan ta'adda, ya ce ba abin fargaba domin aikin na fitattakar 'yan ta'adda bai ƙare ba.
Wannan abu mun fara shi kuma da ikon Allah sai mun kai ƙarshen shi. Yau shugaban ƙasa ya riga da ya bada cewa mu taho, kuma shugabanmu shugaban Air Force ya riga da ya turo jiragen yaƙi, saboda haka za a ci gaba da wannan abun har sai inda muka tabbatar da an kawo zaman lafiya a wannan waje namu, wannan ƙasa.
Ayarin likitoci na rundunar ta mayakan sama sun dudduba lafiyar al'umma a yankin na Isa tare da bayar da magunguna kyauta ga masu cututtuka da kuma bayar da gudunmuwar abinci ga mabukata.
Sunana Alhaji Nuruddin Malam Bono Isa, representing Sarkin Gobara Isa. Muna godiya kwarai ga rundunar sojojin sama domin zaben wannan karamin hukuma da kuma jama'ar mu da suka yi domin sun hana da wannan shiri.
Sunana Hafiz Umar, na tuni a shi magani saboda kurajen da ke ramu na ga huska suna sa na wuliriya. Na samu maganin Allah da shi taimaka, Allah shi taimake mu.
Nana Jamila Muhammad Isa. Gaskiya mun gode Allah ya saka da alheri. Allah mai da kowa gira ne lafiya.
Ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta cika alƙawarin da ta yi wa waɗanda harin ta'addanci ya shafa da kuma iyalan waɗanda aka kashe a yankin Sabon Birni na ba su tallafi domin sauƙaƙa halin kunci da suka samu kansu sanadiyar ayyukan ta'addanci. Nasiru Alhaji Aliyu shine babban darakta na hukumar bayar da agajin gaggawa a jihar Sokoto.
A halin da ake ciki yanzu, kayayyakin da anka kawo, shinkafa, gero, masara, dawa, mai, garin rogo, atamfa da shaddodi da katakwai duk mun doka mun kai. Wayannan kayan mun hannunta su ga local government. Don yan kadi ba local government ita a kusa ga mutane wanda an mabukata cikin wannan local government kuma wanda a victims na wannan matsalolin.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Nigeria.
To idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa, shugabannin hukumar zaben kasar sun fara kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu game da tsaikon da ake fuskanta wajen soma rijistar 'yan kasar mazauna kasashen waje. A wata tattaunawa da wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimani Barma, mataimakin shugabar hukumar ta Seni Dr. Aladua Amada ya ce har yanzu ba su fidda tsammanin yiwuwar zaben 'yan Nijar mazauna ƙetare ba, domin a cewarsa magana ce da ke da nasaba da yanayin da annobar corona ta haddasa wa duniya baki ɗaya. Gaida yadda hira ta su ta kaya.
Mun hudda kayan aikin wanda ake cewa kit da rollman biometric su 219. Mun hudda ma'aikatan da zan ma'aika su 219. Muna shirin tahiya sai wannan annoba wadda ta damu duniya, wadda ruwan dare ne gangamin duniya sai ta zo. Niger ta rihe iyakokinta. Sauran kasashe duka inda zamu ce 15 kowa ya rihe iyakokin shi. Wannan abu shi yasa bamu tahi ba. Lokacin da muka ga hakanan sai muka kiri taro da mu da mutanen gwamnati, da Prime Minister, da Minister in cikin gida, da Minister wanda yake kula da Nigeria wanda suke kasashen waje, shine Minister da zafar ita Niger. Muka shaida musu, muka ce ga matsalar da ke da kai, mun so mu taimake dai 'yan Niger wanda suke kasashen waje, mai ga wannan alloba wadda ta damu duniya ta zo, bun mu iya tahiya. Shine sai Prime Minister ya ce to inda za a yi kotun tsarin mulki ko tsarin zabe wanda ake cewa cour constitutionnel, mu je mu tambaye ta mutum ya samu kai cikin wannan yanayin me ya kamata yi.
Don ku ba wani ba surkulla bane ba, ba wani ba cuwa bane muke so mu yi, a'a kayan aiki mu suna nan a aje, mutanen da zamu aika suna nan, kudin da zamu yi amfani da su don mu je mu yi wannan kidaye suna nan.
Zuwa yaushe kenan kuke sa ran za bude iyakoki ku samu damar yin ayyukan rijista?
Bana baka lokaci ba, tunda ba mu ba Niger ba take bude wannan iyakoki. In gobe goben nan aka ce an bude wannan iyakoki, insha Allahu jibu muna tahiya, tunda shirye muke.
Amma wasu 'yan kasa musamman yan adawa na ganin ya kamata ku yi amfani da jirgin shugaban kasa ko waɗannan jirage na ayyukan agaji da kira avion humanitaire domin ku gudanar da wannan aiki, tunda yanzu haka akwai jirage da dama da ke zagaya sassan duniya.
Wannan hanya mun so mu bi ta, mai lokacin da muka yi nazari sai muka ga hanya ce wadda ba mu iya samun ta.
Ina maganar zaben kananan hukumomi, saboda shi ma ana batun cewa ya shiga cikin halin kila wakala.
A'a, bisa wannan mutane su masu kwanta hankali, wannan zabe tana yiwa a gusashe, tunda duk alloba da rishin tsaro wasu jahohi da muka samu wanda suka samu kai jinkiri bisa wannan kidaya, shi yasa muka ce dole sai an daga wannan zabe na kananan gundumomi, insha Allahu an dan shi.
Dr. Aladua Amada kenan, mataimakin shugaban hukumar zabe a jamhuriyar ta Niger. Yanzu kuma sai shirin mu na domin iyali.
Ya Allah ya Allah na doka, Allahu ni kai ne na roka, baro ki ka tauka baiwa ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana tare da matasa da ke tofa albarkacin bakin su a yunkurin da ake na neman hanyar shawo kan matsalar fyaɗe da tabo waye al'umma a Najeriya. Kasancewa su ne matsalar tafi shafa da ya kai ga yanzu suke rasa rayukansu ta dalilin wannan lamari. Matasan da Baraka Bashir ta gayyata a wannan zauren za su kuma fara da gabatar da kansu.
Zainab Nasir Ahmad, founder ta Saving the Women and Girls Initiative.
Salim Wada Usman, Chief Executive Director na Rescue the Women Foundation Riofu.
Ibrahim Bala, member Rescue the Women Foundation.
Safiya Daba, member Save the Women and Girls Foundation.
Zulaiha Yus Anjuma, member Save the Women and Girls Foundation.
Idan ke uwa ba za ki dora kanki talla ba, ke da kike san me yake ki fita, to bai kamata ki dora ƴaƴanki mata ba.
Kawai maganar biyu daya ce, in dai za a hana mata su ma mazan ya kamata a samu su waɗannan restriction din.
Na me fa?
Kowa sai abun yayi bana. Dokan nan da ake dora wa mata, wayannan dokan da
ake dora wa mata, doka wace ba wata irin doka?
Fita.
Lokacin fita. Mutanen da kuke alaka da su, suwaye friends ɗinka, suwaye maza, yawanci ba za ki taba gani ba, an ce ka zo ka nuna mana abokananka.
Tunda tarbiyya babu, namiji babu.
To shi ce,
amma mata ana yi.
Gaskiya ana yi. Ana yi, sai dai kila ku da kuke kuna mata ne, kuna ganin kamar ku an fita kura muku, dole a fita kura muku. Mazan ma ana yi musu. Ana yi musu, ana duba su. Kamar ni bari muku misali da ni. Har yau har gobe a gidanmu idan na fita na kai karfe 10. Sai na yi waya na ce mama ina wuri kaza, ko zancin ranji zan ce mama na tafi zancin yawa. Ina so abinda nake so ku fahimta, abinda nake so ku fahimta moral background, kuma moral background yana kan iyaye, tarbiya namiji da mace, ma'amin uba namiji da uwa mace, su ya kamata status sai ta ƴaƴan su yadda ya kamata. Kun gane ya? To shi ne abin da nake
nuna.
Shi ba a zai ya mace
tana yi, namiji yana yi, abin ya bi tafiya. ƴaƴan ma su kansu saitansu daban. Amma aka bar uwa ita kadai. Wani yaro in ya tagayyare ya zance ne, ita kanta uwar ba ita ta tsawatar masa ba.
Yanzu abin da kike so ki ce, an fi su iyaye maza sun fi barin mata da aikin tarbiyyarta da yaya. Na yadda da wannan, kuma da wannan nake kira ga iyaye maza. Duk lokacin da naje interview ko hira akan fyaɗe da sauransu, muna faɗa cewa namiji uba yawanci sun fi kawai su kawo abinci su fita. Za su da lokacin da ƴaƴansu sun yi bacci, wani ma baya iya tashin su ya gansu. Haka zai kwanta shi ma ya bacci da safe, kafin su tashi shi ya shirya ya fita. Kinga bai san halin da ƴaƴansu kike, an bar uwa da fama da yaya. Akwai abubuwan da ba za ta iya ba, mace ce. Akwai abubuwan da ba ta san yadda ma za ta yi ta solving problem din ba. Amma in za ka zauna da ita, ka zauna da ƴaƴanka ku tattauna, definitely za ku nemi mafitar da za ku ƙara tarbiyyantar da ƴaƴanku yadda ya
kamata. To yanzu shin ka ɗan nan a ƙaruwa yake koko yana raguwa, koko yanzu ne ido yake gani? Ni a gani na gaskiya ido ne yake gani, amma yana faruwa, ya daɗe yana faruwa din shekaru. Ko bincike kika a baya za ki ga cewa an daɗe ana aikata irin waɗannan abubuwan, kawai babu wayewar kai ne. Ba awareness akan yanda za a kula. Kin ga shi yasa ko da lauyoyi kai magana, duk da ba lauya anan, za su ce su case din fyaɗe yana daga cikin cases masu wahala a gurin su, saboda ana fara bincike akan su ne daga lokacin da abun ya faru, daga lokacin da abun ya samu yarinya. Amma babu irin wannan wayewar kan a gurin mutane, musamman in kin shiga ƙauyuka, na cewa ga yadda za su handling case din idan abun ya faru. Magana ma ba sa iya yi, ballanta na ma a zo maganan yanda za a aike su.
Ba ma iya ƙauyuka bane, idan kika duba cases da dama wallahi sun fi faruwa a cikin binni kafin ki je ƙauye.
To yanzu shin dokokin da hukuncin da aka ajo waɗanda suka yi fyaɗen ne bai kai ba abin har yanzu aka kasa dakile shi ko kaka?
Eh, hakan ma yana da kyau, yana da kyau.
Hukuncin ne ba a yi, hukunci mai ƙwari da an mutum ɗaya idan ya yi laifi, in aka hukunta shi wallahi dubu, sai aka ce ka tauna tsakuwa dan a yaka ji tsoro. To da an yi ɗaya ko babban mutum da ya yi ɗaya, haka a hukunta shi na ƙasa ba za su yi ba.
Wani irin hukunci kuke zato idan an yi shi zai tsawatar?
A yi fyaɗe ma hukuncinsa. Ya wuri na wannan dandaka din da ake magana, ni ina son wannan alfarai, dan in aka fara yi tunda ba kisa bane, idan aka fara yi duk wanda yaga an masa wannan ya san an gama da shi, to gaba ba zai wani ba zai ƙara tunani ko ya sha'awar ya ƙara yi wa ƴar wani.
Haka idan kika ce dandaka, ita za ta ci gaba da rayuwarta. Bari in ba ku misali China, akwai lokacin da suka ce yaya sun yi musu yawa, suka sa yanya dokan dole sai dai a haifi ɗaya ko ɗaya, daga baya sai abin ya zo ya dame su. Da ya dame su yanzu sai ta kai ta kai ta kawo, idan ka haifi ɗaya biyu sai an baka kyauta. Idan an baka zaton, idan aka ce dandaka, duk aka dandake misali yanzu tunda an fi samun yawanci matasa da manyan matasa, aka dandake su ba za a zo lokacin da matan kuma za su na nan ba wanda zai
abuwa. Ai, ba ma fatan abin ya zama irin ruwan daren ma da za a dandake a ita dandake kuwa. Muna fatan mu shine an dandake ɗaya. To yana da
daɗi. Ita Zainab tana kokari ne ta faɗo hukuncin da idan aka yi, to mutum ɗaya zai ji tsoro ne aikata. Eh, ma akwai abin da ya fi wannan wanda zai zama abin da mutum ba zai ƙara aikata ba, kuma zai hana hukunci ɗaya zai hana sama da 100 aikatawa yana da kyau abinda yayi wa kuma in yau ka gani ga wata gobe baka san akan wa zai fara ba ekka yakka kanwa kamata ka baka sani ba so dole muna neman mafita kuma gaskiya muna buƙatar mutane kamar masu fada aji stakeholders policy makers gabaɗaya su shigo cikin wannan fight in ba haka ba za a yi inda kuma controlling wannan abin sai fa
har kuma ba abin da kai tunda zaki ga masu rike da madafin iko kuma ana kama su da irin waɗannan laifukan zaki ga mutum ko yana cikin ƴan majalisu ko commissiononi ko wasu irin manyan dai mutanen da muke tunanin su ne za su kare mu su ne hope din mu amma kuma su suke aikatawa
babban matsala ta kuma babban abin da yake damuna shine a case guda 10 da zamu treating sai kiga gaba ɗaya wallahi yara ne wanda dai vulnerable they are financially in the abyss of penury basu da gata talauci yayi yawa a ciki sai kiga wanci su aka yi wa kafin kiji an ce dan commissioner dan minister ko eh shugaba an yi mata fadi
an yi an talaka da yawa dan yar mallan shehu
to abubuwa guda biyu wanda muka fahimta shine na daya akwai issue na wallahi kaga an ce tallan nan ba abinci a dora wa yarinya talla ko kuma instead of a tura yarinya makaranta sai wata ta jawo ta sace ta dinga tiya ta sai da dan waki akwai case din da muka akuntau a kanan nan akuntau nan ku sai yarinya shekara ta 7 ba sai na faɗi sunanta ba ta je an kurota daga makaranta saboda takalmi ina yawan faɗin wannan case din takalmi sandal maman ba ta da kuɗin da za ta bata 150 naira da za ta sai sandal yawa amma tana da abubuwan da za ta dan wake dama kuma abin da take kenan sai tace yarinyar ta zo ta taya ta
ta hakura da karatu
sai har sai ta samu kuɗi tunda uban ba ta maka musu yake ba ɗaya daga cikin failure na iyaye kenan sai dai ya zo ya tafi ina ga yana da wata matan ma kamar yadda bincike ne muna da report sosai comprehensive akan wannan
haka ba samu case kamar nawa
to cases da yawa da ya danganci wanda ya zo mana wani yana zuwa mana ne ga wa'inda aka aikatawa ko kuma case inda aka riga aka aikata kamar a ce Zainab ta ji case a wuri kaza ta ce Salim ga abu kaza ya faru a wuri kaza wani an riga an yi reporting it's just for us me following up me bibiya mu ga me ake wani kuma wanda aka aikatawa za su gaya mana sai mu in za mu shiga directly me reporting case ko me referring din su to wasu wurare haka muke yanzu haka
Zainab, a wata kukan samu kamar cases nawa na fadi mafi karanci?
Gaskiya muna samu da yawa. A wata sai kiga kamar yazo guda 4-5 wata ran mafi wasu kuma ma ba namu bane ba kamar yadda Salim ya faɗa irin muna haɗin gwiwa ne na ya gani ko yana gurin da shi hannunsa ba zai iya kaiwa ba ko kuma mu hannunmu ba zai iya kaiwa ba to sai mu haɗa kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu fighting dan abin gaskiya yana zuwa mana sosai
to a ƙarshe me zaki ce
to gaskiya wannan matsala idan aka bar shi ya ci gaba a haka yanda kam ake faɗa idan ya wuce ƙarfin kowa baka san wa zai zo mawa ba wata kila kai ne wata kila kuma naka ne na jininka
ke kuma fa
ni gaskiya abin da zan faɗa shine a daina daura mata laifi yawanci sai kiga an ce an yi fiade ke kika kai kanki wannan magana yana mutukar kona min rai ba na son ji shi dan ba wacce za ta kai kanta ai mata fiade ba zai taɓa faruwa ba ko ma haka ciyawa ba ta so ka zo ka danne ta kai mata fiade so ina kira da Allah ga mutane su daina wa'innan maganganun ke kika kai kanki da irin abubuwan nan makamancin haka bai da dadi
me zaka ce a ƙarshe
to a ƙarshe ni dai gaskiya kira na ga gwamnati ne domin su samu hukuncin da duk wanda ya fadi aka yi masa mutane za su san cewa wannan an yi masa hukunci ne wanda eh ya cancanta a yi masa irin wannan hukuncin sannan kuma kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati ya kamata su ci gaba da wayar da mutane kai akan yadda harkar fadi take tunda zaki ga wani ma a cikin gida ne akwai kesa aka kawo CEO na Kaduna nan baba ne ma yayi ayyansa wanda ke kin ga ma uwa ma zaki ga wannan ba zai taɓa faruwa ba so ya kamata a ce a wayar da mutane kai sosai akan su san kowa zai iya yi sannan su sa ido
to kai kuma
fadin ni ina kira ga iyaye mata da maza da su ci gaba da sa ido akan ƴaƴansu kuma maza su ci gaba da bawa matansu goyen baya wurin tarbiyyar da ƴaƴansu
nan kuma za mu sallama da matasan Zainab Nasir Ahmed Salimu Da Usman Ibrahim Bala Safiya Daba da kuma Zilahiya Wasdan Juma waɗanda ke fafatukar ganin an shawo kan matsalar fiade a Najeriya da kuma fatar haƙarsu za ta cimma ruwa Yanzu a madadin su da kuma wakilin mu Baraka Bashir da taimana hira da su sai kuma Chibahiro Dodone daidaita da sautin shirin Alheri ke muku fata Alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu da Alheri
kai mata su ne duniya su ne dadi
to gaida Alheri Chris Abdu yanzu kuma sai labari a takeice
Wacce wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar kwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan barkewar annobar ta alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaduwa. Masu kada kuri'a a Rasha sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta yadda shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036, amma zaben jin ra'ayoyi da aka kwashe tsawon mako guda ana yi wanda aka kammala jiya Laraba na cike da rahotanni an matsa ga masu kada kuri'ar lamba da kuma wasu kurakurai.
Masu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da hantsi don Allah ya kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Yamai a jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta yi ni gabatarwa.